Madorin ke daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Amma kun ji kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a da Pastor Yohana Buru, shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addini a Najeriya da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity da ke karkashin kungiyar Human Rights. Waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo ɗaya akan muhimmancin zaman lafiya, inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin annabawa. Haka kuma sun yadda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai baragurbi. Malam Lawal Usman ya ci gaba da bayanin irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka.
Sarakunan gargajiya suna da rawar takawa, mai martaba sarkin Rarrau ba ma da nisa ba. Duk watan azumi ya gabato, za a so mu tafkiri kan tare da limaman Juma'a na kasan ki gaba daya, ya ce dan Allah a yi wa'azi na kirki a kirawo na gaskiya a zawo musulmi su haɗa kai, su ma da ba musulmi kiransa a zawo su haɗa kai. Suna da rawan taka haka tsawo kuma mun ga amfani. A ta ɓangaren gwamnati ita ma akwai rawan takawa. A gwamnati haƙƙinka ne ta ga an zauna lafiya. Gwamnati ita ce da ikon, na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi. Suna da ikon wanda ya karya sharaɗi ta hukunta shi. Ta haka za a samu zaman lafiya. Amma mutum ya kare shi a musulmin ma da shigarsa ya kamar yana nuna ya zona fitina, an kyale shi kaga ba ta dinna ba, amma an ta hukunta shi ita ce da iko za a samu zaman lafiya.
Malam Lawal Usman kenan. Shi kuma Pastor Yohana Buru ya yi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai baragurbi, inda yake cewa
in mun gane wannan malamin baya faɗa mutanen jama'a ko Kristus maganan gaskiya, za mu ce musu to a maida hankali da irin wannan malamin. To aikin da muke kenan shi yasa akwai kyakkyawan fahimtar juna, kuma za mu samu wannan kyakkyawan fahimtar juna tsakanin musulmi da kristoci, Hausawa da kabilu, Fulani da wasu kabilu, don a zauna lafiya. Don irin wannan rigingimu da muke gani a arewacin Najeriya tsakanin manoma da makiyaya, da ana ce ana rigingimu, makwabta ne, mun girma mun abokanai da su babban wuro ne, da su ruwa ne, da su baffa ne, duk Fulani ne. Mun zauna da su, mun primary school da su a cikin garin Kwai, a nan cikin Sazuro har suna yaren Kwai, yaren Jaba kenan. To don Allah me na faɗa? Manomi na bukatar bafulatan ne, akwai taki, akwai nono, akwai nama. Bafulatan na bukatar manomi, akwai kara, akwai ciya, akwai abubuwan da za su samu da abinci. To wa zai iya raba bafulatani da manomi, ko kuwa makiyayi da manomi? Muna bukatar juna, kuma kadaran Allah tare ga fata, dole mu zauna tare mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya, yadda kasan za su zauna lafiya.
Sunana Suleiman Muhammad, limamin masallaci, babban masallaci na Express a Kaduna. To alhamdulillahi, ai zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista asali ya dauko, domin tun zamanin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da tsanani ya bar Makka ya tura sahabbansa zuwa Habasha, ai sarkin Habasha ne suka je kirista ne, kuma ya karbe su hannu bibbiyu. Bayan ya karbe su hannu bibbiyu, har waɗansu daga cikin mutanen Makka suka zo a kan ya koro su su dawo Makkan domin su ci musu mutunci, yace har abada ba zai koro su ba. To kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakanin mu da kirista akwai zaman lafiya da riƙon amana da kyautata zato. To a da kam akwai zaman lafiya ingantacce, domin zaman lafiyar da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo daya miya daya domin ga gidan Kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani yazo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kiristo mace yazo ayyan musulmi su riga cikin su ma ba za ka ce su wa kiristo saboda irin alakan da ake da shi ba fada ba kabilanci ba komai a zamanin da anan Kaduna ma an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakanin mu da su ba matsala ba komai amma daga baya al'amarin ya canza canza wanda yayi ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma anguwan su daban musulmi sun zo na anguwan su daban amma wannan abu ya mana dadi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci a fastocin su suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga wa'annan anguwanni da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi mu'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu natsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma sai ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karen gaji ya sa an koma an natsu an gane matsalan yanzu muna nan muna tsintsinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa
Nini ne suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Bagiri ba
Kaduna ta yi kaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da kabilanci da shawansu a matsayin ku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a kunci juna don kowa ya abun da ke gaban shi
eh da gaske Kaduna ta yi suna ko ba domin fadan addini ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina ganin akalla Kaduna tana cikin jiha da aka fara kiro ta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka na mu malaman addini dama an ba mu addini namu sokakke ne daga wurin Yesu Kristi Almasihu wadda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya ba ta yaya kai dan VOA ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan addinai ko ma wanda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya ya nawaita akan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafe masu an kasuwanci to saboda haka nan muna kaiwa ga babban murya da cewa malamin addini ko na krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayinsu ba amma su tabbata kira ne da wadda Allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addinin su sokeke ne alkur'ani mai girma ya ce a zauna lafiya saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar wazzar da zaman lafiya domin shi wannan NGO din haka ya koya mana shugabanmu ya yi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure ko a ina a yi wazzar da zaman lafiya
abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara Gummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
da mu zubar da shi shirin cutar da mu mu ga yawo hukuma su kashi ba mu guda da ya su gyara sai mu kula da shi ba yan asada wanda ba sa su Najeriya Thank you.